الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a 27 ga watan Juma'a al-Akhira shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 17 ga watan 4 shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'u Sahih na Abu Abdullahi Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am.
Misali, wurin sallar gawa, kamar mutumin da aka barin shi, aka yi shirya wani ya zo kawai babu da shi, wannan yana halatta a mai sallar.
Wani sali dan da aka haifa ba rai, ma'ana wuri kenan, ko kuma mu ce dan da ya zo a mace, domin galibi in ka ji an ce wuri shine haife ciki kafin lokacin sa yi. A takaice, in dai bayan wata 4 ne mace ta yi wuri, to wannan ya halatta a yi masa sallah. Ana iya masa sallah amma ba dole ba ne, kamar yadda hadisi ne sahihi na cikin sunani Abi Dawud, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wasiqu yusalla alaihi wa yud'a li walidayhi. Bari manzon Allah yace ana masa sallah amma addu'ar mahaifansa ake ma, a ita wannan sallah ta gawa. To dan haka wannan hadisi na nuna cewa yaro karami wanda bai balaga ba, an gane ku, ana masa sallah kuma ana iya dena yi masa sallah, kamar yadda dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ibrahim da Allah ya masa rasuwa yana da wata 10 wani abu, kusan wata 18, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai masa sallah ba, haka aka ji aka kunne. Dan haka shine a nan Sheikh Nasir Albani, Allah ya ji kansa a cikin littafinsa Ahkamul Janaiz, ya gina mas'alar cewa wani yana daga cikin waɗanda an so a yi musu sallah amma ba dole ba ne ba, idan ba a musu ba laifi ba aka yi, na daga cikinsu shine karamin yaro. An gane ko? To dan haka duk wanda aka haifa bayan wata 4, to wannan ana iya mishi sallah, amma in kafin wata 4 mace ta yi barin ciki, to wannan ba maganar a yi masa sallah. Me yasa? Saboda ran ma ba a busa masa ba balantana a ce masa matacce, saboda yanda ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa da a cikin cikin mahaifiyarsa sai ya cika wata 4, Ubangiji subhanahu wata'ala yakan busa masa rai, kamar yanda yake cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nudfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu murghatan mithla dhalik ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. الحديث dan haka kafin wata hudu ba maganar ayi masa sallah, amma in bayan wata hudu ne ana iya masa sallah, amma ba dole bane, idan ba ayi ba kuma ba laifi bane. Na'am. Wai hukuncin bin limami fasiki, an gane ko? Fasikin limami, kamar misali limami ne wanda yake mazinaci ko mashayi ko ɗan kale-kale ko wanda yake mai duwaɗi, kamar yadda shi ɗan uwa ya tambaya menene matsayin bin shi sallah. In an bi shi sallah, sallah ce ingantacciya, amma abin da ya dace a nemi kamilin mutum wanda yake kimtsatsi a gabatar da shi ya jagoranci jama'a. Amma yin sallah bayan limami fasiki, wannan sallah ce ingantacciya, kamar yadda ya gabata a cikin darasinmu na wannan littafi na Bukhari. Sallah bayan limami fasiki da wanda yake al-mubtadi, ma'ana dan bid'a, shine ana al-Imam al-Bukhari ya hakaito fadar al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri, yake cewa salli khalfahu wa alaihi bid'atuhu, kai sallah bayan dan bid'a na kashi hukumar bid'arsa. Domin ka'ida, kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da sauran malamai suka ce, duk wanda sallar shi ta inganta a karan kanshi, to sallar wanda ya bi shi ita ma ta inganta. In dai a karan kanshi mutum in yayi sallah, sallah ta inganta, to duk wanda ya bi shi sallar shi, sallah ce ingantacciya. Dan haka anan sai aka hakaito irin yanda magabata irin su Ibn Umar, Allah ya kara masa yadda da sauransu, suna bin Hajjaj Ibn Yusuf al-Thaqafi sallah, tare da cewa Hajjaj fasiki ne, na daga cikin fasikancin shi kisan kai, domin ya kashe irin su Sa'id Ibn Jubair, irin su Abdullahi Ibn Zubair da sauransu. Kuma duk da haka sai Ibn Umar, Allah ya kara masa yadda, bin shi sallah suke. An gane ku? Kenan abinda muke so mu gane, duk lokacin da ya bayyana limami fasiki ne, to abinda ya kamata jama'a su ja kunnensa su yi masa gargadi ya tuba ya koma zuwa ga Allah. In ya tuba ya kyautata tubansa, to wannan sai a bar shi a matsayin shi na limami ya ci gaba da sallah. Amma in ya ki denawa, abinda ya dace a cire shi daga wannan limanci a kawo wanda ya dace a sa, ko kuma in yana takamar masallacin shi ne ba wanda ya sai fitar da shi, to jama'a abinda ya kamata su nemi wurin da za su je su yi sallah, kada dare ya musu, saboda ita sallah ibada ce mai girma kuma amana ce, ba kowa ake sa gaba ya limanci jama'a sai wanda yake amintacce. Amma idan aka bi shi sallah, to sallah ce ingantacciya, ba maganar asaki. Na'am. Wai kamar misali ba da labarin gaibu, kamar wanda zai bi wata hanya ya baka labarin abin da zai je ya zo, ƙwarai da gaske fasiki ne. In limami ne kwata-kwata, wannan idan limami ne fasiki ne, in yayi da'awar haka kamar halaccin haka, wannan ko mutum yana iya kafirta. Yana iya kafirta idan mutum yayi da'awar sanin gaibu, wannan mutum yana iya kafirta. Amma in ya san abu ne wanda yake haramun kuma ya ci gaba da yi, wannan fasiki ne, bin shi sallah yau da gobe bai dacewa. Abin da ya dace a samu wanda yake nutsatsi kamili a gabatar da shi ga mutane jama'a. Abinda muke nini da kamili, ma'ana wanda yake dama-dama, wanda ke na lamarinsa dai zahiri, abubuwa ne waɗanda suke abuntattu. Na'am. Wani misali almajirai da suke magiya a bani saboda Allah ko don Allah don annabi. To, ita dai kamar misali bai ma keɓanta da sadaka ba, duk wani abu da aka maka magiya a kan shi aka haɗa ka da Allah, to a nan dole ne ka yi, inda kana da halin yi. Kamar yadda hadisi ne sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa, man sa'alakum billahi fa'atuhu. Manzon Allah ya ce, duk wanda ya hada ku da Allah ya muku magiya manzo Allah yace ku bashi abin da ya roƙa in yace ku bani saboda Allah ko ku bani dan Allah to wannan in kana da halin badawa manzo Allah yace ka bada amma a farko abin da ya shahi bara da sauran su bai ya dacewa ka zo kama mutane magiya kwata kwata ita magiya ba ta kasancewa sai akan abu wanda yake mai matukar mahimmanci wanda kuma ban makawa sai an yi magiya akan shi dan haka shi anan shine a cikin hadisin yake cewa kuma duk wanda ya nemi tsaro da kariya da Allah yace ku bani makafa ku bani mafaka dan Allah ku barni manzo Allah yace ku bashi kariya shine yace wa manista azakum billahi fa'izu manzo Allah yace duk wanda ya nemi tsari da Allah yace ku bashi tsaro ku bashi kariya dan Allah ku barni manzo Allah yace ku kyale shi ku bashi tsaro da kariya dan haka wannan duka rashin iya bara ne na almajirai mutun zai zo yayi ta maka magiya a bani dan Allah a bani kaza shi kuma abin da ya kamata kawai ka nemi cewa a taimaka maka a taimaka maka wanda yake da halin taimakawa ya taimaka amma maganar sai ka ringa magiya wannan kwata kwata bai dace ba kuma shi kanshi magiyar in za a yi ana yin magiya ne da Allah dan bai ya dacewa ku bani dan Allah dan annabi wannan bai ya dacewa kwarai saboda nasi ya nuna akan yi magiya ne saboda Allah ko kuma a yi magiya saboda zumunta kamar yadda yake cewa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami an gane ko a riwaya kenan ta Hamza wabil arhami wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ku ji tsoron ubangijinku wanda junanku wato yake roƙon juna bihi da shi ko kuma wanda junanku yake ma junanku magiya tasaaluna bihi junanku yake ma junanku magiya da shi wabil arhami kuma wanda junanku yake ma junanku magiya wabil arhami da zumunta kamar yanda ɗayanku yakan zo da jan dan uwan shi yace wani dan zumuncin da yake tsakanina da kai wani kai mun kaza ko kuma wani kai karka mun kaza saboda zumunta abu ce wanda take mai girma na'am to ban san shi ba wai hadisin da yake cewa la da'ata liman lam yudi illaha wa rasulahu to wai la da'ata liman lam yudi illaha azza wa jalla wai menene matsayin shi wannan hadisi ban san da shi ba kuma hadisin bai yi kama da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda in ka inganta wannan hadisi ka ce dun me wa'azi in dai shi baya aikata abin da yake fada ko ya fada maka gaskiya ce ba maganar kai masa biyayya shi ko kaida malamai suka ce in har a ce me wa'azi sai an samu wanda yake tsarkakekke wanda baya aikata laifi to da ba wanda zai fito ya fada ma mutane gaskiya da daga annabawan Allah da manzanninsa an kulle ba sharqi bane ba wanda zai fada maka gaskiya cewa dole shi sai yana yi ko da baya yi in dai gaskiya ce ya fada maka a matsayin ka na mu'mini dole ka amsa to anan an ce babu biyayya ga wanda bai bi Allah da manzon shi ba ga wanda bai bi Allah subhanahu wataala kenan ko mai ya fada maka kai ba za ka wannan ba iya abinda muka sani dai manzon Allah ya fada ba maganar biyayya ga wani taliki domin saba ma mahalicci domin ya ce inna mabba'atu fil ma'ruf ita biyayya ana yin ta ne a cikin abu wanda yake sananne tabbatacce a shari'a kamar yanda yake cewa adal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'a fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siya fa idha fa in umira bi ma'siya fala sam'a wala ta'a a ka'ida kawai in dai aka umarce ka da wani abu wanda a ƙarƙashin sa akwai saba ma Allah ko manzonsa to anan ne baya halatta ka ji kabi amma mutum koda baya aikata abu in dai gaskiya ce ya fada maka to a matsayin ka na mu'mini dole ka karbi wannan gaskiya sai dai abin da yafi dacewa ga mai wa'azi ya zamanto abin da yake fada ma jama'a ya zamanto a farko shi ya aikata wannan shine kaida abin da yafi dacewa. Amma karka ce a to ai shi kaza yake yi, tunda shi baya yi to yaya za a yi kuma ya ce mana mun yi? Ko da baya yi, in dai gaskiya ce ya faɗa maka, kai dole ka amsa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna bi cikin kitabul buyu. Mun tsaya ƙarshen babi na 15, baban da ke bayani game da wato shine mahimmancin mutum ya tashi ya nemi, wato ya tashi ya nemi sana'a, sana'ar da ta hanyar ta zai kare mutuncinsa. Shine yace babu kasbir rajuli wa amalihi biyadihi, baban da ke bayani game da sana'a ta mutum da aiki wanda yake da hannu, ma'ana mutum ya yi kokari ya zamanto yana da sana'a. Wanda kuma a ƙarƙashin hadisan da malam ya zo da su, kamar yadda bayani ya gabata, cewa do a cikin sana'a, fiyayyar sana'a ita ce sana'ar hannu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke ba mu labarin cewa annabin Allah, annabi Dawud alaihi salam, kana la ya'kulu illa min amali yadi, manzon Allah ya ce ya kasance baya cin abinci ko ya sha wani abin sha sai ta hanyar abin da hannunsa ya aikata. Ba dan kasancewar annabi Dawud alaihi salam ba shi da wata hanya wadda zai ci ya sha, a'a, fiyayyar hanya wadda ta fi dacewa ita ce annabi Dawud alaihi salam ya wadatu da ita, abin da hannunshi ya kera ya sayar da shi, to ta wannan hanyar yake ci yake sha. An gane ko? Domin khalifa ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ban ƙasa, kuma Allah ya ba shi mulki, mulki wanda yake mai girma. Amma tare da haka sai ya taƙaita cinsa da shansa ta hanyar abin da hannunshi ya aikata. Kamar misali yanzu, za ka samu mutum wanda yake mawadaci kamar sarki da makamantansu, yana da hanyoyi na samun dukiya daban-daban, amma sai ya nemi wata sana'a wadda zai ringa yin ta da hannunshi, kamar misali ko saka kaba ko wani tuka igiya ko wani ɗinka hula da sauransu, ya zamanto wannan sana'a da ya yi, idan ya sayar da ita ta hanyar zai taƙaita cin shi da shan shi, ma'ana domin ya tsarkake abincinsa. Saboda kasancewar ita sana'ar hannu, kamar yadda malamai suka yi bayani, Allah ya saka albarka a cikinta, kuma kasancewar amfaninta amfani ne wanda yake muta'addi, baya taƙaita akan shi wanda ya ƙera abin da hannunsa, amfani ne wanda yake ƙetare shi ya iske jama'a. Shi kuma duk abin da za ka yi ya zamanto jama'a sun amfana da shi, to shi ne abu wanda ya fi dacewa. Don haka dai a cikin sana'a gaba ɗaya, kamar yadda muka yi bayani, malamai suka ce sana'ar hannu ita ce fiyayyar sana'a, duk da cewa wasu suna ganin cewa kasuwa ta fi. Daman asali game da sana'a abubuwa ne guda hudu, akwai wato shine az-zira'a, noma, sannan akwai at-tijara, kasuwa, sannan kuma akwai as-sana'a, as-sina'a. In aka ce as-sina'a shine abin da ya shafi duka ayyuka na hannu wanda ake kira ba, an gane ko? Ko kuma mu ce asalin rayuwa ne gaba ɗaya da suka zana suka cike na hudun shine wato sarauta. Amma in a ɓangaren abin da mutum zai ci abinci ne, wannan uku shi ne, in ma ya kasance noma ko ya kasance sana'a ko ya kasance kasuwa. Don haka aikin hannu shi ne ya fi kowane aiki, wanda daga cikin aikin hannu fiyayyen aiki shi ne jihadi, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya zaɓa wa manzansa sallallahu alaihi wasallama wannan sana'a. Manzon Allah yake cewa ku san da cewa an sanya arzikina ƙarƙashin tsinin mashi. To bayan jihadi babu wata fiyayyar sana'a sama da noma, saboda dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun nuna cewa noma sana'a ce wadda take fiyayya, domin akwai amfani na jama'a a cikinsa. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitarwa wadda ta kai matuka, wato game da rayar da ƙasa, shi ne ta hanyar noma. Manzo Allah yake faɗa, kamar yadda hadisi yake cikin Sahihu Muslim, riwaya ta Jabir ibn Abdullah, Allah ya ƙara musu yadda, manzo Allah yake cewa musulmi ba zai dasa wani dashe ko ya shuka wata shuka dan adam ya ci ko dabba ko tsuntsu manzo Allah ya ce face sai ya kasance sadaka ne gare shi har zuwa kiyama duk abin da ka dasa sawa'an kudi aka baka aka saya ko sata aka yi ko kyauta ka dauka ka bada ko sadaka ka dauka ka bada ko ci aka yi ba da izinin ka ba to wannan tana da ladan sadaka har zuwa kiyama me yasa saboda akwai amfanin jama'a a ciki shine dai a ƙarshe a cikin babu malam yazo mana da hadisin da yake nuna mana cewa musulmi baya dacewa ya zauna ya zama ba shi da sana'a kwata-kwata ya zama nauyi akan jama'a dan haka shine sai yazo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa la an yahtabi ba ahadukum huzmatan ala dhahri khairun min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'a manzo Allah ya ce dayan ku wato da zai je ya yi kan icce ya duro a gadan bayansa ya zo gari ya sayar manzo Allah ya ce khairu min an yas'ala ahadan shi ya fiye masa alkhairi da zai je ya roki daidai da mutum daya fa yu'tiyahu aw yamna'a wanda ya rokan shin ya bashi ko ya hana shi an gane ko dan haka a waccan riwaya ta gaba me yace la an ya akhuza ahadukum ahabulahu dayan ku wato ya dauki guwansa ya je bayan gari ya hau kan duwatsu ya yi itace ya zo ya sayar da wannan icce ya biya bukatun shi manzo Allah ya ce shi ya fiye masa alkhairi da zai roki wani sawa'an ya baka ko ya hana ka dan haka dangane da roko akwai zubar da mutunci manzo Allah ya faɗa al-yadu al-ulya khairu min al-yadi as-sufla hannu madaukaki yafi hannu wanda yake makasanci ma'ana hannu wanda yake bayarwa yafi hannu wanda yake mai karba kai ku bukatar so ake ya zamanto kai kake badawa a kullum ba kai ake ba ba dan haka duk abin da zai janyo ma mumini kaskanci da wulakanci to wannan haramun ne kwata-kwata baya dacewa dan haka shari'a ta haramta roƙo sai da dalili mutum ya zama dan maula wannan haramun ne kwata-kwata baya halatta ko mun kankantar sana'a musulmi yayi wannan sana'a domin ya kare mutuncinsa kaga anan shine manzon Allah ya nuna mana shi dai icce kaga ai ba wani abu bane ba wanda zaka ce sai kana da hannun jari igiya ce in ma baka da kudin da zaka sayi igiya idan ka fita daji zaka samu kaba kabar da zaka iya tukawa kai igiya ka je ka yo itace ka dauko ka kawo ka saida to shine yace dayan ku ya dau igoyinsa ya je ya yo kan icce ya duro a gadan bayansa karka ce bani da jakkin da zan labto to anan manzo Allah ya ce ka dauko a gadan bayanka ka zo ka sayar da wannan kan icce ka biya bukatunka manzo Allah ya ce shi ya fiye maka alkhairi da ka je ka roki wani ya baka ko ya hana ka zamu tashi babu na gaba qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babu suhulati was-samahati fi shira'i wal-bay'i ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا ابو غسان محمد بن مقرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا اذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى الإمام البخاري الله يجزيه كنسا ke fada cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da fadlatayin sauki wa samahati da rangwame fi shira'i a wajen sayan kaya wal bai'i da sayarwa lafazin as-suhula da as-samaha mutaradifan ne a wajen ma'ana an gane ko sai ka ce kenan babu suhulati baban da ke bayani game da fadla ta yin sauki domin in aka ce as-sahal abu wanda yake mai sauki dan haka yashi saboda laushin shi ake ce masa as-sahal kamar yanda haƙo saboda tsaurin shi ake ce masa hazan shine yace babu suhulati babi ne wanda ke bayani game da fadla ta yin sauki wa samahati da yin rangwame fi shira'i a wajen saya wal bai'i da sayarwa sai yace wa man qalaba haqqan duk wanda ke neman wani haƙƙi daga cikin haƙuƙuwansa fali ya dulubuhu fi afafi, ya nemi wannan haƙƙi nashi a cikin kamewa gabarin abinda baya halatta gare shi. In kana da wani haƙƙi naka ya murƙaye, to din zaka nemi wannan haƙƙi ka neme shi wato a cikin kamewa, kar ka sake ka ƙetare iyaka ka aikata abinda bai halatta ba domin neman haƙƙinka. Wanda wannan kalima hadisi ne wanda yake sahihi. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa man balaba haqqan falyaqulubuhu fi afafi wafin aw ghayra wafin, duk wanda wato yake neman wani haƙƙin sa manzo Allah ya ce ya nemi wannan haƙƙi a cikin kamewa. An gane ko? Sawa'an ya samu wannan haƙƙi nashi cikakke ko kuma bai same shi ba cikakke. In dai zaka nemi haƙƙin ka, to ya zamanto ka neme shi a cikin kamewa, ka biyo hanya ta shari'a, kar ka sake ka ƙetare iyaka akan neman haƙƙinka ka aikata abinda bai halatta ba. Shi ne ya ce wa man qalaba haqqan, wato duk wanda ya nemi wani haƙƙi daga cikin haƙuƙuwansa, falyadlubhu fi afafi, ma'ana ya nemi haƙƙinsa a cikin kamewa gabarin abinda baya halatta gare shi. Shi ne malam ya shigo mana da hadisin Jabir ibn Abdullah, Allah ya kara musu yadda, ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa, rahimallahu rajulan, manzon Allah yake cewa Allah ya jikan wato wani mutum, ko kuma Allah ya jikan mutumin da ya zamanto samhan wato mai rangwame, idza ba'a, lokacin da zai sayar da kayansa zai sayar da kayan da rangwame, wa idza ishtara, haka nan idan zai sayi kayan jama'a wato zai saya da rangwame. Sai yace wa idza taba, haka lokacin da ya nemi a biya shi wani haƙƙinsa to zai yi rangwame a cikin neman haƙƙinsa. Wannan jumla ta rahimallahu rajulan tana da fuska biyu, takan iya zamantowa jumla ce insha'iyya, an gane ko, bi ma'ana du'a'iyya kenan, addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, rahimallahu rajulan, Allah ya jikan duk mutumin da ya zamanto samhan, mutum wanda yake mai rangwame mai saukin hali, a lokacin da zai sayar da kayansa da lokacin da zai saya da lokacin da zai nemi a biya shi haƙƙin shi. Ko kuma ta zamanto jumla ce khabariyya, ma'ana labari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan yake ba mu, kamar yadda kuma yake cikin wata riwaya ta al-Imam Tirmidhi kenan. Shine yake cewa rahimallahu rajulan, Allah ya jikan wani mutum kenan, in ka dauke ta akan jumla kenan khabariyya, Allah ya jikan wani mutum samhan mai saukin hali mai rangwame, idza ba'a, in zai sayar da kayansa, wa idza ishtara, haka lokacin da zai saya, wa idza taba, haka lokacin da zai nemi a biya shi haƙƙinsa. Lafazin da yake cikin sunan Tirmidhi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ghafarallahu li rajulin kana qablakum, Allah ya gafarta ma wani mutum wanda ya kasance gabanin ku kenan a cikin al'ummun da suka gabace mu, kana sahlan idza ba'a, manzon Allah ya ce wannan mutum ya kasance mai sauki mai rangwame a lokacin da zai sayar da kayansa da lokacin da zai saya da lokacin da zai nemi haƙƙinsa. To duk da cewa yakan iya zamantowa jumla ce khabariyya, amma duk wanda ya siffanta da irin wannan sifa to shi ma wannan addu'a ta hada shi, an gane ku kenan, wani ainihin mutum ne manzon Allah yake ba mu labarin ga halin shi, ɗabi'ar shi da halin shi, in zai sayar da kayansa zai sayar da su da rangwame, in zai sayi kayan jama'a zai saya da rangwame, haka in zai nemi haƙƙinsa zai nema da rangwame, kamar yadda kuma yake cikin wata riwaya, haka lokacin da zai biya jama'a kuma zai zamanto yana da rangwame akan wannan. Shi yin rangwame a wajen sayar da kaya abu ne wanda yake sananne, ba maganar tsanantawa, mutum ya wadatu da riba ko mun kankantarta, mutum ya yi fatan cewa Allah ya saka albarka a cikin abin da ya bashi na dukiya. in zaka sayar mal jama'a da kaya ka sayar musu da rangwame babu tsanantawa kuma ka cika musu ka ba su haƙƙin su cikakke ba tare da tauye musu wani abu ba shine kenan as-suhula was-samaha kenan a bangaren sayar da kaya kenan babu maganar tsanantawa ko kuma daga jin kaya sun dan yanke mutun ya zo ya ƙara farashi kamar yanda dabi'u ne da halaye na mafi yawa daga cikin ƴan kasuwa duk da cewa ba haramun bane to amma bai dace ba abinda ake bukata ka zamanto mai rangwame a ce kayan babu su kuma a wajen ka yanda suke da haka ake samu in ka je kaso mai tsada hannu sai ka kara wannan ba laifi bane ba amma daga jin labarin kaya sun yi karanci sai ka ga mutun ya kara lullumkawa fama da yake kawai shi ya samu riba mai yawa shi kuma ba ta riba mai yawa ba ake a albarka ake nema a cikin abu sannan a wajen sayan kaya da cewa wa iza shitara haka nan idan zai sayi kaya zai saya da rangwame ba ana nihi ba latsi a abinda ake nihi in zaka sayi kaya ka zamanto kana da rangwame wato abinda ake nihi kar ka zamanto kana da naci da kuntatawa in zaka sai kayan mutum sai ka kai shi bango sai ka matsa masa ka matsa mishi he ka kai shi karshe in ma ka latsa kayan shi ya gaya maka kayan nan kaza ne a wajen shi amma kai ta matsa masa kai ta kuntata masa dole sai ya rage ya sayar maka wannan ba dabi'a bace ta mumini bai dace ba abin da ya kamata in mutum ya fada maka gaskiyar kaya ga yanda iyayen da zai iya sayar maka da kaya to bai dace ba anan ka takura masa ka matsa mishi dole kawai ko yana so ko baya so sai ya sayar maka wannan bai dace ba an gane ko amma ba ana nihin cewa mutun ya ce maka kawo jika 10 ka taya masa jika 2 ko jika 3 ko jika 4 wannan ba shi ake nihi ba shi wannan latsi ba laifi bane ba saboda akwai wanda dabi'arsu da al'adarsu wajen kasuwanci keri gare su kayan da ba zai wuce jika 3 ba sai ka ji an ce kawo jika 10 ko kawo 15 kaga yanzu misali kayan da bai wuce jika 3 a farko an ce maka kawo jika 10 in kai a kasar ku a wajen ku ba ku saba irin wannan farkon tayi ma kana iya tayawa jika 5 to kaga lokacin da ka taya jika 5 shi kanshi a yanda yake saidawa tuntun ya samu jika 2 a sama to irin wannan in ka san dabi'ar su ce haka to ba laifi bane ba anan kai ma ka taya iyayen da kake so to amma shi abinda ake nihi a wajen sayi mutun ya zama mai rangwame kar ka zama mai kuntatawa ka matsa kawai dole sai an saida maka koda ba a samu komai ba sannan sai ya ce wa izaktaba haka nan idan ya nemi a biya shi haƙƙinsa ma'ana idan yana bin bashi yana da haƙƙi akan wani to in zai nemi haƙƙinsa to yakan nema da rangwame babu tsanantawa idan yazo ba a samu wai kan dau hakuri ya dan yi rangwame ya dan ƙara lokaci zuwa wani lokaci in an samu a bashi ko kuma dan abin da aka bashi ya samu ya dangana kuma abin da ya rage hallo ya biyo bashi ba maganar tsanantawa ya ce take yinke ba zan gusa ba sai ka biya ni wannan kwata-kwata bai ya dacewa idan mutum ya zama yana da tsanantawa da naci a wajen cewa sai an biya shi to ba zai shiga karkashin wannan addu'a ba sana a cikin wata riwaya sai ya ce wa iza qada haka nan shi mutumin da in zai biya jama'a haƙƙinsu to yana kasancewa yana da rangwame ma'ana in zaka biya jama'a haƙƙinsu ka biya su haƙƙinsu wanda yake cikakke kuma in ka dau alƙawari kuma kana da halin biya a wannan lokaci to kada ka saba alƙawari kai kokari ka biya jama'a haƙƙinsu to shine anan malam kenan ya zo da yayi wannan babu kenan babu suhulati was-samahati fi shira'i wal-bay kenan abinda ake bukata ya zamanto dan kasuwa ya zamanto yana da rangwame a cikin al'amuransa a cikin dukkan waɗannan fuskoki guda hudu in zaka sayar da kayanka ka sayar da su da rangwame in za duk mutumin da yake sayar da kayan shi da rangwame a farko abinda yake ribanta da shi addu'a ta jama'a addu'a ta jama'a saboda ka kaddara duk mutumin da ya zamanto yana da sauki a cikin al'amuransa wani uzuri ya dan gitta a ce ya kulle shagonsa ko kuma kayan sana'a babu zaka ji jama'a sun samu damuwa akan wannan me yasa saboda suna amfana da shi amma duk mutumin da ya zaman tu yana da tsanani akan al'amarin shi zaka ga jama'a suna nesa nesa da shi kai ko wata musiba ta same shi jama'a ba sa jaji me yasa saboda daban ba sa amfana da shi kwarai so da yawa zaka gani daga cikin yan kasuwa wani in kaga an je wajen shi to babu kaya a gari kwata kwata an nema an rasa dan haka shine kullun kenan mutun yayi fatan cewa Allah ya sanya albarka a cikin al'amarin shi ita kuma albarka hanya gare ta sai in ka biyo ta wannan hanya ake samun ta na daga cikin hanyoyin samun albarka a rayuwa da duk abin da mutun ya mallaka shine yin rangwame shine kenan annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake addu'a yace Allah ya jikan mutumin da ya zama mai rangwame idza ba'a idan zai sayar da kayansa manzon Allah yace zai sayar da su da rangwame wa idza ishtara haka nan idan zai saya kenan ba maganar ya matsa ma mutum ya takura masa yace dole koda ba a samu komai ba sai an sayar masa wa idza taba haka nan idan ya nemi a biya shi haƙƙinsa to yakan kasance da rangwame ma'ana baya kuntatawa baya tsanantawa haka idan zai biya jama'a haƙƙinsu to ba zai tauye musu wani abu zai yi kokarin biyan su haƙƙin su kamar yanda ya dace ina takaice wannan hadisi yana nuna mana duk wata mu'amala da muke yi tsakanin mu da jama'a to abin da ya kamata mu zamantu muna da rangwame ba a buƙatar ya zamantu mutum yana da tsanani a cikin al'amarin sa kuma duk abin da zaka yi abin da ake buƙata kai abu wanda yake na hadi wanda yake da girma kar ka nuna wani kaskanci akan al'amari duk abin da zaka yi ka kauda kai ka manta babu mana anzara musira qala haddathana ahmad ibn yunus qala haddathana zuhair qala haddathana mansur huwa ibn al-mu'tamir anna rabi'i ibn hirash haddathahu anna huzaifah radiyallahu anhu haddathahu annahu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا قال كنت آمر فتياني أن ينذروا ويتجاوزوا عن الموسر قال فتجاوزوا عنه قال أبو عبد الله قال وقال أبو مالك عن الربيعي كنت أيسر على الموسر وأنذر الموسر وتابعه شعبة أنا عبد الملك الربيعي وقال أبو أوانة أنا عبد الملك الربيعي أنذر الموسر وأتجاوز عن الموسر وقال نعيم بن أبي هند الربيعي فأقبل من الموسر وأتجاوز عن الموسر wato wannan babi ne wanda ke bayani game da fadula ta saurara ma wanda yake mawadaci ba ma wanda bai yi ba wanda yake da ma ka saurara masa ka jinkirta masa ka masa rangwame har ya samu damar biya ya biya shine yace babu man anzara musiran babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadula ta saurara ma wanda yake mawadaci a wajen neman haƙƙi kenan ka saurara masa in ya samu halin biya ya biya shine anan mallan ya shigo da hadisin Huzaifa Allah ya ƙara masa yadda yake ba Rabi'i ibn Hirash wato labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa talaqqatil mala'ikatu ruha rajulin mimman kana qablakum manzon Allah ya ce mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala wato sun tarye ran wani mutum daga cikin waɗanda suka kasance gabaninku kenan daga cikin banu Isra'il wani bawan Allah ne ya zo mutuwa kamar yadda yake cikin wata riwaya mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala sai suka zo taryen wato ransa domin su karba su je da shi sama ta bakwai kamar yadda ya tabbata a hadisi na Al-Bara ibn Azib mumini idan mala'ikan mutuwa ya fitar da ran mala'ikun Allah sukan yi rigaye-rigaye a wajen wurtar wannan rai sai sama da shi to shine mala'ikun Allah suka tarye ran wannan mutum daga cikin waɗanda suka kasance gabaninmu na al'ummu kamar yadda yake cikin wata riwaya daga cikin banu Isra'ili lokacin da yazo mutuwa. Faqalu, sai waɗannan mala'iku suke tambayar shi, a amilta min alkhairi shay'an, shin wai ka taba aikata wani abu daga cikin ayyuka na alkhairi? Wanda kamar yadda yake cikin wata riwaya shi wannan bawan Allah bai taba aikata wani aiki na alkhairi illa kawai aikinsa daya-daya. To shine suke masa tambaya. A cikin wata riwaya sai yake cewa ma'alam, yace ni ho ban san ba na taba aikata wani aiki na alkhairi. Mala'ikun suka ce masa unzur ka didi ba ina zari dai kaza ka fada mana tunadi. Kada sai yace ma'alam shi'a, yace ni ho ban taba aikata wani aiki wanda yake na alkhairi ghaira anni, sai dai cewa ni shine yace kuntu amuru fitiyani, na kasance ina umarnin yarana. An gane kuma yake nihi da yaransa kenan kadimansa waɗanda yake tura su a baza kaya a je a sayar ma da jama'a. Ina umarnin su cewa an yunziru su saurara wa yatajawazu, su yi rangwame anil musir ga wanda yake mawadaci, ma'ana su rangwamta masa. To anan mutumin da yace a saurara ma mawadaci a masa rangwame, tsammanin ka wanda bai ya zai kuntata masa? Kala, sai Ubangiji ta'ala ya ce da mala'ikunsa fa tajawazu anhu, ku rangwamta masa, shi ma ku rangwamta masa, duk laifukansa da yi ku rangwamta masa. To shi ne a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne da yake cewa husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu min alkhairi shay'un illa annahu kana yukhalidun nasa wa kana musira. Yake cewa amma wani mutum daga cikin waɗanda suka gabace ku an masa hisabi, a cikin ayyukansa gaba ɗaya ba a samu wani abu aiki wanda yake na alkhairi, kawai iya aikinsa ɗaya-ɗaya da aka samu yana mu'amala da jama'a ta saye da sayarwa. An gane ku, yana da kuma wadata. Mutumin da ya zamanto yana da wadata ma sai ya ce a kau da kai a rangwamta masa a saurara masa, wannan aiki da yake yi shi kadai ne Allah ya karba a sanadiyar wannan aiki Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa. To shi ne anan mala'ikun Allah suka masa tambaya suka ce masa a amilta min alkhairi shay'an, shin ka taba aikata wani abu daga cikin ayyuka na alkhairi? Shi kuma yace a shi ho bai san da wani aiki ba. Suka ce masa idai nazari ka gani. To a ƙarshe ya faɗa musu shi ne, sai ya ce kuntu amuru fitiyani, ya ce na kasance ina umarnin fitiyani, wato yarana kenan, ‘yan gidana waɗanda kenan muke haraka ta saye da sayarwa da su, an yunziru wa yatajawazu anil musir, su saurara su yi rangwame ga wanda yake mawadaci. Menene mawadaci? Duk da cewa wasu malamai suka ce duk mutumin da yake iya ɗaukan ɗawainiyar kansa da ta iyalinsa, to wannan za a iya lissafa shi a cikin mawadata. Tare da cewa wasu malamai suna ganin cewa wanda ya mallaki dirhami 50, to wannan za a sanya shi a layin mawadata. Dirhami 50 ko kamar gwargwadon shi shine kamar jika 330 dai haka. Tare da cewa al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa yake cewa mutum, zaka samu mutum yana da dirhami daya amma zaka same shi mawadaci ne, me yasa? Saboda yana da sana'ar da zai je ya biya bukatun shi, amma kudi ajiyayye a wajen shi ba za a samu ba. Amma in ya fita duk abin da zai iya samu, abin da zai iya daukan dawainiyar kanshi da na iyalin shi. Kuma so da yawa yace zaka samu mutum yana da dirhami 1000 amma zaka same shi talaka ne, wannan dirhami 1000 ba zai wadace shi da iyalinsa ba. Misali, yanzu sai ka samu ma'aikacin da albashin shi bai wuce jika 30 ko 40 ko 50 a wata, wannan jika 50 za ta ishe shi da iyalin shi, amma sai ka samu mutumin da yake da iyali yana da raunin jika 500 ba za ta wadace shi ba a wata. Kaga shi mai jika 50 ya zama shi ne mawadaci, wance mai jika 500 talaka ne, tunda kafin wata ya mutu hallo sai ya ci bashi. Amma shi mai wannan jika 50 din sai ka ga sai ya ajiye wani abu a ciki. To dan haka dai a takeice malamai suka ce maganar wadata da rashin wadata wannan al'ada za a koma. Duk wanda a al'adance jama'a za su iya cewa wani mawadaci ne, to wannan za a iya kirga shi a matsayin mawadata. Duk wanda jama'a za su iya kiran cewa talaka ne, to wannan za a lissafa shi akan talaka a cikin talakawa. To dan haka shine anan shine yace kuntu amuru fitiyani an yunziru wa yatajawazu anil musir, yace na kasance ina umarnin yara na cewa su saurara su kauda kai su yi rangwame ga wanda yake mayalwaci. Kala manzon Allah sai yake cewa Ubangiji ta'ala sai ya umarni ga mala'ikunsa yace fatajawazu anhu, wato ku saurara masa shi ma. الإمام البخاري سيكي وقال أبو مالك أبو مالك يفدى الرواية الربعي كنت أيسر على الموسر ناكسا تينكا سوكا كاما موداتي وأنذر الموسر شيكما وانديكي تلكا وانديكي تكي موية تنهادي شيكو إنا سورة رامسا أنغانيكو تشدد شوى وسمع لما سكتي وانن كينام baya nuna wata fa'ida na cewa wa unzirul mu'sir, saboda daman shi wanda bai ya saurara masa abu ne wanda yake wajibi, dole ne, kamar yadda nassi na alqur'ani ya tabbatar da haka. Ubangiji ta'ala ya ce wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara, wanda kuke da haƙƙi akan shi in ya kasance ma'abucin kunci ne, Ubangiji ta'ala ya ce na kanku ku saurara masa har zuwa lokaci wanda yake na samun yalwa. Duk mutumin da muka san bayya muna da haƙƙin mu akan shi, to ya zama wajibi mu saurara masa har Allah ya gore masa. Tare da cewa malamai suka ce koda cewa bayya ne ka saurara masa, in dai kai saboda Allah cewa Allah ne ya umarce ka ka saurara masa kai da'a, zaka samu sakamakon lada da matsayi a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Shine sai yace wa taba Abu Shu'ba, wato Shu'ba ibn al-Hajjaj ya ma Abu Malik goyen baya akan wannan riwaya daga Abdul Malik shi kuma daga Rabi'i. Wa qala Abu Awana, Abu Awana an Abdul Malik ar-Rabi'i shi kuma lafazin sai yace unzirul musira, wato nakan saurara ma al-musir mayalwaci, wa atajawazu anil musir, shi kuma wanda yake mai kunci, wanda yake cikin hali, wanda yake mawuyaci, shi ko ina masa rangwame in yafe masa. Dan haka wasu malamai suka ce wannan riwaya ita ce kenan tafi dacewa na shi wanda yake da yalwa a saurara masa, wanda ku an tabbata bayya a kauda kai a yafe masa, kenan wannan shine sababin abin da yasa ya samu rangwame na Ubangiji subhanahu wataala, ya sanya mala'ikun Allah suka tiryiransa, wato domin karamci, domin karrama shi akan wannan aiki daya daya da yake aikatawa. Nu'aym ibn Abi Hind shi kuma daga Rabi'i sai ya ce fa aqbalu min al-musir, wato yace na kasance nakan karbi hamzari daga wanda yake mayalwaci, in ya bani hamzari cewa ga dalilin abin da yasa bai biya ba, zan karbi hamzarin sa. Wa atajawazu anil musir, shi kuma wanda yake mai kunci, shi kun ina rangwamta masa kwata-kwata in yafe masa. Kaga wannan kenan tayi kama da waccan riwaya ta Abu Awana daga Abdul Malik daga Rabi'i da yace unzirul musir wa atajawazu anil musir. To dan haka dai a takeice mallan kenan ya bi zahirin hadisin kasancewar mawadaci ne shi wannan bawan Allah, yakan saurara masa ya kauda kai ya yafe masa, amma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karbi wannan aiki nashi daga cikin dukkan abin da ya aikata, ba shi da wani aiki na alkhairi banda wannan aiki. Ubangiji ta'ala ya karbi wannan aiki a sanadiyar shi Allah ya gafarta masa. Dan haka bayan wancan babi da ya gabata kenan, babu subulati was samaha fi shira'i wal bay'i, baban da ke bayani game da yin sauki da rangwame a wajen saye da sayarwa, nan malam sai ya biyo baya da baban da yake nuna mana duk wanda ya rangwamta, to ga irin sakamakon da zai samu a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Kaga wancan babi addu'a ce ta musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi. To wannan kuma sai ya nuna ga yanda shi wani bawan Allah ne, dabi'ar shi mai hali ne ma yake sauƙaƙa ma ya rangwamta masa ya yafe masa, Ubangiji subhanahu wataala ya karbi wannan aiki, wanda kwata-kwata ba shi da wani aiki na alkhairi banda wannan. Ubangiji ta'ala ya sanya mala'iku suka tarye ran shi a lokacin da mutuwa ta zo masa. Kana ku duk wanda aka tarye ransa ina za a kai shi, shine gidan karamci. Dan ba kowa ba mala'ikun Allah suke tarye ran shi sai wanda yake mumini, wanda ya samu kyakkyawan karshe. Dan haka wannan hadisi yana nuna mana kenan ya zamanto mutum a ɗabi'ar shi ya zamanto yana da sauki da rangwame a cikin al'amuransa, saboda aljaza'u min jinsil amal, sakamako a gobe kiyama na kasancewa ta irin abin da mutum ya aikata. An gane ko? In ka kyautata, to sakamakon da zaka haɗu da shi shine kyautatawa. Sannan kuma wannan yana nuna mana duk wasu ayyuka na alkhairi ko mun kankantar su bai dace ba mu tozartar da su, domin baka san aikin da zai fitar da kai a gobe kiyama. Yanzu shi wannan bawan Allah kwata-kwata an bincika an bincika, ba shi da wani aiki na alkhairi in banda wannan. Tambaya aka masa, shin ka taba aikata wani aiki na alkhairi? Ya ce a'a. Aka ce masa ya diba ya bincika dai. Ya ce a'a, shi fa bai san ba yana da wani aiki na alkhairi in banda wannan ɗabi'a tashi da wannan hali nashi. Mawadaci yakan saurara masa kuma yakan yafe masa abinda yake bin shi na haƙƙinsa. Babu mana an zara musira. Kala haddasana Hisham ibn Ammar, kala haddasana Yahya ibn Hamza, kala haddasana Zubaydi an Zuhri an Ubaydillah ibn Abdillah أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى مؤسرا قال لي فتياني تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. وتولى بابيني ولك بياني جمدا sakamakon duk mutumin da ya saurara ma wanda yake cikin hali na kunci, ma'ana mutumin da bayya, kana bin shi wani haƙƙi, ka tabbata bayya, ka saurara masa har izuwa lokacin da Allah ya hore masa ya samu damar biya ya biya, ko kuma kwata-kwata ka yafe masa, shine kenan za mu ga menene sakamakon duk wanda ya saurara ma wanda yake cikin hali wanda yake na kunci. Idan aka ce al-musir, mu'sir shine wanda yake cikin kunci. Shine nan malam ya shigo da hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa kana tajirun yudayinun nasa. Manzon Allah yace wani dan kasuwa ya kasance yakan ba jama'a bashi. Shi kawai dabi'ar shi ya ba jama'a bashi. Fa iza ra'a musira, idan ya ga wanda yake cikin kunci wanda ya kasa biya, qala li fityanihi, sai ya faɗa ga yaransa, sai ya ce tajawazu anhu, ku yafe masa, ku rangwamta masa, ma'ana ku yafe masa. Lafazin at-tajawuz na ɗaukan ma'anar saurara masa har akai lokacin da ya samu halin biya ya biya, sannan kuma yana ɗaukan ma'anar kwata-kwata a yafe masa, kamar yadda Allah ya nuna mana hakikin kuma shine ya fi dacewa. Idan kana bin mutum bashi, ka tabbata baya da halin biya, to abinda ya fi dacewa kwata-kwata ka yafe masa wannan bashi. Kamar yadda Ubangiji ta'ala da ya ce wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara, sai ya ce wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamu, da za ku ma shi wanda kuke bin shi bashi ku yi masa sadaka, ku yafe masa wannan bashi. Ubangiji ta'ala ya ce shi ya biye muku alkhairi in har kun kasance kun san da haka. Shi ne ya ce kana tajirun yudayinun nasa, manzon Allah ya ce wani mutum, wani ɗan kasuwa ya kasance yana ba jama'a bashi, amma duk da cewa galibi jama'ar wancan lokaci suna da bambanci da irin jama'ar mutum yau. An gane ko? Saboda kasancewar akwai rubun amana a zamani da ya gabata sabani ga yau, saboda damun kullum abin tafiya yake yana ƙara ragewa. Tunda in ka koma hadisin da manzon Allah SAW yake bayani game da amana, yake cewa za a ɗauke amana daga cikin zukatan jama'a, za a wayi gari sai kaji ana kwatance a gari kaza a cikin kabila kaza akwai wani dan wani yana da rukun amana. Amma a wancan lokaci samun masu rukun amana ba nema bane, amma a yau ya zama kuntsan waka cigiya ne. Me rukun amana sai an tsaya an yi bincike da kyan zaka ji an ce a wuri kaza akwai mutum kaza wanda yake na kure ne mai rukun amana. Kamar a cikin zamaninmu da muke ciki yanzu, ko a cikin al'amurra ka ɗauka a cikin wannan, zaka ji an ce a wuri kaza ko a gari kaza ko a ma'aikata kaza akwai wani yana da gaskiya a cikin al'amarin shi, ba su wuce a lissafa ba. To don haka kasancewar a yau in ka ce kasuwar bashi za ka yi, duk abin da ka ɗauko raba ba mutane za ka yi, to lallai da wuya za a kai labari. Amma ba an ce ka kulle kofar bashi kwata-kwata ba za ka bada bashi, a saboda a cikin bada bashi akwai taimako, wani dole ne take sanyawa ya zo ya nemi bashi. Wani kwa ɗaukan bashin a kawai ya ɗauki bashi ne ba don ya dawo ba, wanda kuma mafi da yawa daga cikinsu haka ne, wani in ya ɗauka kai tsaye sai ya canza sheka kwana biyu, idan kuna yi idan ya ɗauki bashi sannan kuma sai ya tsallaka wani dudu, dama wannan bashi da ya ɗauka ba don ya biya ba. To shi wannan shi ɗan kasuwa a nan da manzon Allah yake ba da labarin shi cewa kana tajirun yudayinun nasa, wani ɗan kasuwa manzon Allah ya ce ya kasance kenan daga cikin waɗanda suka gabace mu, yudayinun nasa yakan ba mutane bashi, fa idza ra'a musira, in ya ga wanda yake cikin hali wanda yake na kunci wanda ba ya da halin biya, kala li fityanihi, sai ya faɗa ga yaransa khadimansa, sai ya ce tajawazu anhu, ku rangwamta masa ku yafe masa, la'allallaha an yatajawaza anna, mai yiwuwa mu ma ubangijinmu ya rangwamta mana laifukan mu. Kaga ya kyautata zato da ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai ya samu ubangiji subhanahu wa ta'ala a wajen zatansa. Shi ne manzo Allah ya ce fatajawazallahu anhu, ubangiji ta'ala sai ya rangwamta masa. Kamar yadda yake cikin hadisi sahihi na cikin sahihu Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man anzara musiran aw ba'dahu, duk wanda ya saurara ma wanda ke cikin hali na kunci bai da halin biya ko kuma kwata-kwata ya yafe masa, aballahullahu fi dhilli arshihi, ubangiji ta'ala zai shigar da shi cikin inuwa al'arshin shi a ranar kiyama. Duk mutumin da ka tabbata bayya ka saurara masa ko ka yafe masa, to sakamako shine Allah ya shigar da kai inuwa al'arshin shi a ranar kiyama. A wata riwaya yake cewa duk mutumin da yake so Allah ya tsiratar da shi game da tsanance-tsanance na ranar kiyama, to yayi kokarin yayi kunci ga wanda yake cikin halin kunci ko kuma kwata-kwata ya yafe masa. Misali, ina bin ka bashi, naga ka damu akan wannan bashi da baka biya ni ba, sai in ce wane abinda yake tsakaninmu da kai ka kwantar da hankalinka, shekara daga nan in zuwa shekara 100 ne duk randa Allah ya hure ma ka samu, in ka samu halin biya ka biya, ban sa maka lokaci ba, shekaran da ka samu ka biya. Kaga wannan ka yayi masa wani kunci, maimakon ka yanke masa lokaci shekara daga nan zuwa karshen wata ka zo mun da kuɗi na, to kaga anan ka sanya shi kunci, kullun tunani yake ya samu halin biya ko ba zai samu halin biya ba. Amma in ka ce masa je ka randa Allah ya hure ma ka zo ka biya, ko bayan shekara nawa ne, to wannan ka yayi masa duk wani kunci wanda yake tare da shi, ko kuma ka yafe masa kwata-kwata, wani abin da yake tsakankaninmu da kai na yafe maka. To shine anan manzo Allah yake cewa man sarrahu an yunjiyahu Allahu min kurabi yawmil qiyama, duk wanda yake son Allah ya tsiratar da shi game da bakkan ciki da dukkan wasu tsanance-tsanance na ranar kiyama, falyunafis am musir aw yaba'anu, manzo Allah ya ce yayi kunci ga wanda yake mai kunci ko kuma kwata-kwata ya yafe masa. To dan haka shi daman duk wanda yake cikin kunci saurara masa wajibi ne, bayya halatta ka matsa mishi haramu ne, duk wanda an tabbata bayya halatta a nace masa a kuntata masa ko a kai shi a daure shi ko a bige shi ko a zubar da mutuncin shi, wannan kwata-kwata bayya halatta, saboda a lokacin da ka dauka ka bashi ana ka yarda da shi ne ka amince masa, kuma babu ce ta sanya ya kibiya, inda a ce yana da mai yiwa zai iya biyan ka, shi wanda an tabbata yana da halin biya ya kibiya, to wannan shine ake da yancin da za a kai shi a kulle ake da mutuncin sa duk abin da ya dace a masa wannan ana iya mishi kamar yanda hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da haka cewa madulul gani zulmu yuhillu irdahu wa uqubatahu ta wurin bashi na wanda yake mawadaci yana da halin biya yake biya manzon Allah yace zalunci wannan taurin bashi dai yana halitta ke da mutuncinsa kuma da yi masa hukuba to shine anan kenan wannan shi daga cikin waɗannan magabata manzon Allah ya gaya mana cewa tabi'ar su shi dai bashi yake ba jama'a amma yakan faɗa ga yaran shi cewa su je duk wanda suka tabbata bayya da halin biya to wannan su yafe masa su rangwamta masa me yiwa ubangiji subhanahu wata'ala mu ma zai rangwamta mana manzon Allah ya ce ubangiji subhanahu wata'ala sai ya rangwamta masa ya yafe masa dan haka wannan hadisi yana nuna mana duk abin da zaka yi kai dan Allah shi aiki wanda yake na alkhairi ko mun kankanta shi in dai kai dan Allah to Allah zai karbi wannan aiki kuma wannan aiki zai zame maka sababin samun tsira a gobe kiyama an gane ko wanda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani daga cikin magabata wanda kishirwa ta kuro shi ya shiga cikin rijiya ya sha ruwa fitowar da yake sai ya ga kari yana kartan kasa a bakin rijiyar wanda a cikin wata riwaya karo ce ma daga cikin banu Isra'ila fitowar da take sai ta tausaya ma wannan kari sai ta koma cikin rijiyar ta ciko kofinta ta fito ta bashi ya sha a sanadiyar wannan aiki Allah ya gafarta mata ya shigar da ita aljanna ga wanda shi ma yana tafiya rishin itaciya ne ya ga ya karkato kan hanya sai ya tsaya sai ya karye wannan rishin itaciya dan kada ya karci masu cewa Allah ya karbi wannan aiki ya kai shi aljanna to shi iya abinda ake bukata tsarkin niyya duk abinda zaka yi kai dan Allah kaga shi anan rangwame da yake a ba yana rangwamta ma jama'a bane dan a fada a fatan da yake shi ma Allah ya rangwamta masa a sakamakon ya rangwamta ma jama'a dan haka wani ta'ala yake cewa hal jazaa'ul ihsani illa lil ihsan wato kyautatawa sakamakon da bai zaman ta wafaci kyautatawa kwatankwacin ta dan haka kuma wannan yana nuna cewa duk wani aiki wanda zaka yi umarni cewa a yi na lada to koda ba kai ba ka rungumi wannan aiki kana da sakamakon lada a wajen Allah kaga anan yaran shi ne yake sawa ku je ku diba wanda kuka same shi talakkale ku yafe masa kuma bai yiwa Allah zai yafe ba wani ta'ala ya karba aikinsa babun idza bayyana albayyi wa lam yaqtuma wa nasaha wa yudhkaru an al-adda ibn khalid annahu qala kataba li an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hadha mashtara muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min al-adda ibn khalid bay'a al-muslimi min al-muslim la da'a wa la khubsata wa la ga'ila قال قتادة الغائلة الزنا والسرقة والإباء وقيل لإبراهيم إن بعض النخاسين يسمي آري خراسان وسجستان فيقول جاء أمس من خراسان وجاء اليوم من سجستان فكرهه كراهة شديدة وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه لا يهل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها عيبا إلا أخبره قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن هزام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيئهما وإن كتما وكذبا مهكت بركة بيئهما واتوانن بابي لواندكي بياني واتو قمدا إرن أبند أكي سامو نا البركة إدما سچنكي suka bayyana hakikanin kayan su da shi mai saye da mai sayarwa albayyan kenan anan ana nihi da alba'i wal mushtari da mai saya da mai sayarwa walam yaqtuma basu koye aibin da yake tattare da kayansu wa nasaha suka ma junansu nasiha. Shi ne sai yake malam yake cewa wa yuzkaru ani al-adda ibn Khalid, wato an ambata daga al-adda ibn Khalid, Allah ya kara masa yadda, ke cewa kataba liyan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rubuta mun takadda. Kar ka fahimci cewa da hannunsa ya rubuta, domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai iya rubutu balantana karatu, kamar yadda rashin iya rubutu da karatu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama matsayi ne wanda yake na daukaka da daraja, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Dan haka Allah ya kiraye shi da cewa annabi ne wanda yake al-ummi, idan aka ce al-ummi wanda ba bai iya rubutu balantana karatu. Kenan anan da yace kataba li annabi sallallahu alaihi wasallam, kenan manzon Allah ya sanya an rubuta mun takarda. هذا ما اشترى محمد صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد وتولى ابني وندا محمد منزون الله سبحانه وتعالى يسير ما العداء بن خالد دومين لفظي اشترى انا امفاني دشي اكن لفظي مباء كما يند چن اوبنجي تعالى يجي ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون كما يند يجي كما وشروه بثمن بخس darahima ma'duda wa sharahu aywa ba'uhu. Shine yace haza mashtara Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min al-Adda ibn Khalid, wannan abu ne wanda kenan Muhammad manzon Allah subhanahu wa ta'ala ya sayar ma al-Adda ibn Khalid, bai al-muslimi min al-muslim, ciniki na musulmi ga musulmi dan uwansa. Yake nihi da ciniki na musulmi ga dan uwansa musulmi, kenan babu rufa-rufa, babu yaudara, babu koyi aibi, ciniki ne wanda za a fito gaskiya ayi bayani, babu maganar a koyi wani abu wanda yake na aibi ko a dau hankalin mutum a yaudare shi. Shine yace bai al-muslimi min al-muslim, wato cinikin musulmi ga dan uwan shi musulmi. Kaga kenan wannan asali game da duk wata mu'amala ta musulmi game da ƴan uwan shi musulmi shine yin gaskiya, ba maganar damfara, ba maganar yaudara, ba maganar koyon aibi. Shi ne sai ya ce masa la da'a, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wani aibi wato da za a koyi maka a cikin wannan kaya, wanda bawa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sayar masa. An gane ko? Babu wani aibi tattare da wannan bawa kenan wanda za a iya koyi maka, duk wani abu wanda yake sananne ba maganar a koye maka shi ne ya ce lada, a babu wani aibi kenan da za a iya koye maka. Shi ne adda, ma'ana cuta ake ne shi ko aibi, babu aibin da ya wuce cuta. Shi ne ya ce lada, a ma'ana babu wani aibi kenan da za a koye. Shi ne sai ya ce wala khubsata, wato manzon Allah ya ce masa babu maganar wani mugun hali na wannan bawa da za a koye maka shi. Abinda ake nihi da khubsa wato shine kenan miyagun halaye. Shi ne sai ya ce wala ga'ila, wato kuma ba maganar wato bugon hanci shine a yaudare ka, domin in aka ce ga'ila shine hallaka. Shine suke fada, suke cewa ibtala ni fulanu, wane ya min kisan gilla, ma'ana kamar abinda muke nihi, kamar yadda ake kira a Hausa a ce bugon hanci, ma'ana a yaudare mutum. Ba maganar yaudara a cikin wannan ciniki, kenan ciniki ne wanda yake na gaskiya, cinikin musulmi ga musulmi dan uwansa. Qala Qatada, Qatada sai yake cewa al-ga'ila, wato kalima ta al-ga'ila az-zina, ana nihi da az-zina was-sarika da sata wal-ibaq, wato da gujewa ta bawa da yake ma mai gidansa. In aka ce al-ibaq, wato shine gujewa bawa ya guje ma mai gidansa ya kadi gabansa, to duka babu a cikin wannan ciniki kenan. Amma abinda ake nihi da al-ga'ila kenan anan, babu wani daukan hankali da yaudara akan wannan ciniki. Shi ne sai ya ce, sai ya ce wakilali Ibrahim, an fada ga Ibrahim ibn Yazid an-Nakai, haka bashi labarin cewa inna ba'aban nakhasina, lalle wasu dillalai, an gane ko lafazin nakhasin jam'i ne na nakhas, idan aka ce nakhas shine dillali kenan, shine yace inna ba'aban nakhasina, lalle wasu dillalai yusammi ariya khurasan wasu yistan, wato turakunsa inda yake daure dabobi ko kuma bayi idan an kawo su na sayarwa, wato sai ya ringa cewa wannan turaku ne wato na Khurasan da Sijistan, haka yake ambaton kenan turakunsa, kenan turakunsa waɗanda suke na gida da wannan inda yake daure dabobinsa kafin ya kawo kasuwa, sai ya sanya musu suna, wannan turakun na Sijistan ne, wannan turakun shi kuma na Khurasan ne, wanda wannan birane Khurasan da Sijistan sun shahara game da irin waɗannan dabobi da ake kawowa. To daga ya kawo kayan shi kasuwa, sai ya ce ja'a amsu min Khurasan, wannan ai jiya aka kawo su daga Khurasan, sai ya ce wa ja'a al-yawma min Sijistan, wannan kuma daga Sijistan yau suka iso. Kaga anan shi mai saya sai yi tsammanin daga waccan Khurasan ne aka kawo waɗannan dabobi, ko kuma an kawo su ne daga Sijistan, daga Sijistan yau aka kawo su, kenan shi kuma ya riga ya sa ma sunan turken shi ne wannan suna, amma me yasa dan ya dau hankalin mai saya, kenan an ce maka jiya aka kawo shi, kamar misali yanzu sai zo kaya wanda an san shi daga galibi dai kamar yanda aka wanke dai kwakwalwar mu, mu a nan renon horon shi kawai kayan da muka gama da 'yan France kawai su ne kaya waɗanda suke na kwarai, duk wanda ba haka ba ne kawai sai muka kaya ne waɗanda suke na banza, wannan ku duka wankin ƙwaƙwalwa ne, amma tare da cewa lalle duk da cewa ita horon shi ta shahara da kera kaya waɗanda suke na kwarai, amma ba kowane kaya ba ne nata da za a ce ya fi kowane kaya, a iya ma bincike kayan da suka fi kaya inganci a duniya babu sama da kayan Japan, don haka yanka ɗauki yankin Larabawa gaba ɗaya su abu na farko da suke dibawa a jikin kaya su tabbata cewa ƙira Japan ne, an tabbata kayan Japan kaya ne waɗanda suke na kwarai, kuma kaya ne waɗanda shi yasa kayansu suka fi kowanne tsada a duniya. To don haka kenan a nan yanzu misali kai ne kake yin abinka, sai ka zo ka sa mishi sunan wani wuri wanda yake mai inganci, sai ka ce jiya aka kawo shi daga France, kai kuma wannan gidan da kake ajiye kayanka ko kake ajiye shine ka sa mishi wannan suna, kaga anan shi wanda kake masa wannan magana zai fahimci cewa daga can aka kawo shi, jiya kayan nan suka iso, kai kuma France din da kake niyya a wancan mangazakin ka wannan shago kaza shine kake ni. To haka su wasu dillalai suke, aka ba Ibrahim ibn Yazid annakai cewa inna ba'dan naqasina, yace lalle wasu dillalai yusammi suna ambaton kenan turakunsu, an gane ku, ari wato shi ne turke kenan inda ake ɗaure dabobi, yusammi ari ya Khurasan wa Sijistan, kenan turakunsa sai ya ambace su, wannan ya sanya masa suna Sijistan, wannan ya sanya masa suna Khurasan. Sijistan gari ne nasu al-Imamu Abu Dawud wanda suna yankin tarayyar Soviet waccan tara, irin su Tajikistan da sauransu, su Kazakistan, duka wannan yankin su ne ake kiransu da su, wannan a cin ne yanki wannan kasar take wadda ake kiranta Sijistan, shi ne yace da Khurasan, wanda wani bangaren kuma yana cikin Iran, Khurasan yankinta na da kenan a yanzu yana cikin Iran. Fa yaqulu ja'a amsi min Khurasan, sai kaji yana faɗa ai kayan nan jiya suka zo daga Khurasan, wa ja'a al-yawma min Sijistan, wannan kuma yau ya zo daga Sijistan, fakari hagu karahatan shadida, wato Ibrahim ibn Yazid annakai ya kyamaci wannan ki wanda yake mai tsanani, me yasa? Saboda akwai yaudara, akwai daukan hankali ga abokin ciniki, shi kuma duk abinda zaka yi in dai akwai dauki ne yaudara ga abokin ciniki, to wannan haramu ne bayan halatta. Shine Ukuba ibn Amir sai yake cewa la yahillu limri'in, baya halatta ga mutum yabi'u sil'atan, ya sayar da wani kayan shi, ya alamu annabi hada'an, alhali ya tabbata kayan nashi yana da aibi, illa akhbarahu, yace sai ya ba mai saya labari, duk abinda ka tabbata yana da illa a kayanka, to bayya halatta ka sayar ma mai saye, sai ka bashi labarin kayan nan fa akwai kaza a cikin shi, akwai kaza, akwai kaza, akwai ko kuma ai kayan da na ka zan sayar da shi saboda kaza ne me yasa zan sayar da abu kaza zan sayar da shi ne kawai saboda kaza ni bai muni ba laifi kaza gare shi kenan shi wanda zai saya ka gaya masa laifin kayanka kenan sai ya saya da halin shi amma ka boye ka ki faɗa masa wannan haramun ne shine ake kira at-tadlis kenan boye aibi shine yace la yahillu limri wato baya halatta ga mutum ya bi usilatan ya sayar da wani kayan sai ya alamu annabi hada'an matukar ya san da kayan nashi yana da aibi illa akhbarahu yace sai ya ba mai saya labari ka gaya masa hakikanin gaskiya cewa al'amarin nan haka zane kaza gare shi in na kware ne ka gaya masa in na banza ne ka gaya masa in ya samu wata matsala ka nuna masa sannan ma da sai ya shigo da hadisin Hakim ibn Hizam Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake cewa albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa manzon Allah ya ce da me saya da me sayarwa suna kan zabi matukar ba su rarraba ba aw qala hatta yatafarraqa manzon Allah ya ce sai an kai lokacin da za su rarraba wannan zabi ana kiran shi khiyarul majlis zabi wanda yake na mazauni yanzu ne sadi muka yi cinikin wannan littafi da kai na sayar maka da shi kafin mu tashi anan mu rarraba ina iya cewa na fasa kai ma kana iya cewa ka fasa kuma ba laifi bane amma muna gama karatu idan muka rarraba ka tashi ka huta to ba maganar in ce na fasa ko kai ka dawo ka ce ka fasa dan haka idan mutun yazo kuka yi ciniki da shi in dai ba a rabu ba to kana da yancin da zaka tada wannan ciniki ka ce ka fasa shi ma yana da yancin da zai ce ya fasa wannan ciniki me yasa wannan wata dama ce shari'a ta ba mu kuma rangwame ne na Ubangiji subhanahu wataala game da bayinsa saboda shi galibi ciniki abu ne wanda yake kasancewa kai tsaye lokaci kadan sai ka ce ka saya abu bayan ka saya ciniki ya tabbata zuwa jimawa sai kai na dama daman ma baka saya abu ba to kaga in a ce babu zabi wanda yake na mazauni in an riga an yi ciniki na sayar maka sai na ga ina buƙatar kayana kaga ba maganar in ta da wannan ciniki ko kuma kai kaga wanda kake ka tuna akwai wani wanda kake so wanda ya fi wannan ko kuma a yanzu ka yi buƙatar kudin kaga a ce ba za ka dawo ka ta da wannan ciniki akwai kundatawa game da kai to shari'a sai ta ba mu damar cewa in aka kashe ciniki ko awa nawa za a samu ko kwana nawa za a samu in dai ba a rarraba ba to wannan ciniki ana iya tada shi ni wanda na sayar ma da kaya ina iya cewa na fasa kai wanda ka saya kana iya cewa ka fasa amma in dai an rabu ka tashi ka tafi mun rabu kenan anan rabuwa ana nihi a wani bil abdan kenan kai ka tashi ka tafi mun rabu to a wannan lokaci ba maganar ka dawo ka ce ka fasa kuma ba maganar in iske ka in ce na fasa shine anan yace albayyani bil khiyari me saye da me sayarwa suna kan zabi kenan zabi wanda yake na mazauni malam ya tafarraka matukar ba su rarraba ba ko kuma hatta ya tafarraka sai an kai lokacin da suka rarraba sannan kenan wannan zabi zai gushe sai yace fa in sadaqa manzo Allah yace in har suka yi gaskiya an gane ko suka yi gaskiya a cikin cinikinsu kenan shi me saya yayi gaskiya shi ma me sayarwa yayi gaskiya a cikin al'amari kamar yanzu misali ka tambaye ni saboda Allah wani nawa ka sayo wannan abu nawa yake a wajenka sai nace maka shi ka goma to dole ne in yi gaskiya in gaya maka hakikanin yanda yake a wajena in dai ka nemi in gaya maka gaskiyar shi ko kuma wannan kaya an taya shi ko ba a taya ba in an taya in ce maka an taya in ba a taya ba in ce maka ba a taya ba to amma yau wani wayo da dabara da suke suna ganin cewa kamar cin halaka ne musamman masu dabbobi in za su kai kasuwa sai mutum ya ce wai ragona na taya ka kaza na taya ka jika 50 shi kuma baya wuce 40 bayan an tambaye shi an taya sai ya ce eh an taya shi kaza amma wa ya taya shi wai shi ya taya kayan shi wai kaya na taya ka kaza kenan anan misali abinda muke so mu sani in an taya kaya ka faɗa ma mutum an taya in ba a taya ba ka gaya masa ba a taya ba kar ka masa ƙarya ka ce an taya to shine anan manzon Allah ya ce fa in sadaqa in sun yi gaskiya kenan da shi mai saye da shi mai sayarwa wa bayyana kuma kowa ya bayyana hakikanin kayan shi, shi mai kaya ya bayyana duk abin da ya san kayan shi yana tattare da shi na aibi, ya fito yayi bayani. In ya tabbata kayan shi lafiyayye ne, ya fito yayi bayani, ko kuma ya bayyana cewa kayan nan nima a waje na kaza yake, ko kuma abin nan daga wuri kaza ne na kawo shi, dan kasa kaza ne, yayi bayani, bayani wanda yake na gaskiya. Shi ma mai saye yayi gaskiya akan lamarin. Misali, in kudade ne zai bada, ya tabbata wannan kudade kudade ne ingantattu, ba shabu bane ba. Misali, kamar lokacin da ake ciniki da zinare da azurfa, akwai zinare wanda yake shabi, akwai wanda yake da gani, akwai wanda yake tacacce. An gane ku? Ko kuma kamar misali, a irin yanayin mu a yau, muka yi ciniki da kai, kace to wani naira ce fa zan baka, sai na tambaye ka wani nawa a canji yake a yanzu, sai kace a canji a yanda yake, saboda Allah ni yanda muka canzo 345 biyar. Ka faɗi gaskiya, baka ɓoye komai ba. Canji a yanzu kaza kaza yake, ba canji yana 340 kace a yanzu ai 330 ne, domin ka tauye wani abu. Kaga anan an yi ha'inci, an yi yaudara. To shi ne anan ya ce wa bayyana kenan, suka bayyana. Shi mai kuɗi ya bayyana hakikanin kuɗin da yake wajen shi, shi mai kaya ya bayyana hakikanin kayansa. Za Allah ya ce burika lahuma fi bayyima, za a sanya albarka a cikin cinikinsu. Kai wanda ka sayar da kaya aka baka kuɗi, Allah zai sanya albarka a cikin wannan kuɗin. Kai da ka sayar da kaya, shi wanda ya sayi kayan, Allah zai sanya albarka a cikin wannan kaya. In sayarwa zai yi, ya samu amfani shi ma. In amfani da zai da shi, Ubangiji Ta'ala ya sa ya amfana da wannan kaya. Allah zai sanya albarka kenan ga shi mai saya da shi mai sayarwa. Sai manzo Allah ya ce wa in katama, in ku suka ɓoye aibi, kowa ya ki faɗin gaskiya, wa kazaba, wato suka ma juna ƙarya. An gane ku? Suka ma juna ƙarya, shi ya ki fitowa ya faɗi gaskiya, shi ma ya ki fitowa ya faɗi gaskiya. Muhiqat barakatu bayhima, manzo Allah ya ce za a shafe albarka ta cinikinsu. Kuɗin da ya amsa shi ba zai amfana da su ba, shi ma kayan da ya amsa ba zai amfana da su. Me yasa? Saboda kasancewar kowa ya yi ƙarya a cikin al'amarinsa. Kaga ashe gaskiya ita ce hanya ta samun albarka a cikin dukiya da duk wani abu wanda yake na rayuwa. Rashin gaskiya shi yake janyo dukkan wata asara da tabewa. Dan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.